sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asaniya ta yau Alhamis, wanda ta yi daidai da 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2021, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, bayanai na nuna cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai wani mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin Biden game da Afirka a yau din nan Alhamis a Najeriya. Shugabannin kasashen Amurka, Canada da Mexico na taro yau din nan Alhamis, wanda shine karon farkon taron kasashen uku cikin shekaru biyar don su tattauna kan wasu batutuwa. Sannan shugabar kungiyar mata yan wasan tennis ta bayyana damuwarta kan rashin jin kuriyar wata shahararriyar yar wasan tennis tun bayan da ta yi zargin cewa tsohon mataimakin premier China Zhang Guoli ya tilasta ta sun yi lalata.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji wasu sabbin matakan yaki da cin hanci da rashawa da shugaba Bazoum ke shirin dauka
ta hanyoyin wanda suka dace na face ma mutane in suka yi haka ba ta basu ba. Kuma wannan maganan nayi ta kowaji.
Gwamnatin tarayyar Najeriya na zargin gwamnoni 36 da yiwa al'ummar kasar zamba cikin aminci.
Akwai haƙƙin zargi wanda za a zarga ainihin kungiyar gwamnoni da kungiyar ƙananan hukumomi.
Bayan waɗannan rahotannin da labaran duniya, muna tafi da shirinmu na lafiya uwar jiki, wanda Hawwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun a kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran. Bayanai na nuna cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai wani mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin Biden game da Afirka a yau dinnan Alhamis a Najeriya, inda nan ne wuri na biyu a ziyarar kasashe uku da yake yi a nahiyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai tattauna da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema da shugaba Muhammadu Buhari da kuma mataimakin shugaba Yomi Osibanjo bayan isarsa Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Cikin batutuwan tattaunawar akwai na kare lafiyar jama'a a duniya, faɗaɗa hanyar samun makamashi da bunƙasar tattalin arziki, da kuma dai ƙarfafa tsarin demokradiyya. Demokradiyya ce babban maudu'in Blinken a inda ya fara yada zango jiya Laraba, wato ƙasar Kenya, inda ya gaya ma wani gungun 'yan gugurmayar kare 'yancin ɗan adam cewa duniya na fama da abin da ya kira koma baya a tsarin demokradiyya. Ya yi gargaɗin cewa hatta ƙasar Kenya mai ingantaccen tsarin demokradiyya ta yi ta fama da ƙaruwar labaran ƙarya, matsalar cin hanci da rashawa, tashin hankali mai nasaba da siyasa, da kuma tsangumar masu kada ƙuri'a. Shugabannin kasashen Amurka, Canada da Mexico na taro yau Alhamis, wanda shine karon farkon taron kasashen uku cikin shekaru biyar don su tattauna kan sauyin yanayi, ƙaurar jama'a, tattalin arziki da kuma sabbin kalubale kamar na annobar COVID-19. Firaministan Canada Justin Trudeau da shugaban Mexico Andrew Manuel Lopez Obrador za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House yau Alhamis, kafin dukkaninsu su dunguma don gudanar da taron farko na shugabannin kasashen arewacin Amurka tun bayan shekara ta 2016. Taron ya biyo bayan kwashe watanni 10 da aka yi ana ta kokarin farfado da kungiyar ta kasashen arewacin Amurka, wadda ke da matukar muhimmanci ga cigaban tattalin arzikin kasashenmu, da kuma haɗin gwiwa wanda zai taka muhimmiyar rawa wajen warware matsalolin yankin da ma duniya baki daya. A cewar mataimakin sakataren yada labarai na fadar White House Chris Mega a jiya Laraba.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, kama kai gajin kashi na biyu bari mu gabatar muku da rahotanmu na gaba. Sau da yawa rahotannin ƙungiyoyi masu zaman kansu a duniya kan fitar da bayanai da ke tabbatar da cewar ƙasashen Afirka na fama da matsalolin cin hanci da rashawa wanda ke durkufar da tattalin arzikin ƙasashen. Sai dai a lokuta da dama mahukunta kan yi ikirarin yakar matsalar, amma abin tambaya a nan shi ne yakin kan yi wani tasiri kuwa? Tambayar da abokin aikinmu Aliyu Mustafan Sokoto ya yi wa shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum a wata tattaunawa ta musamman.
Lalle babu shakka ƙasashenmu na Afirka mafi yawan lokacin suna fama da wannan matsalar ta cin hanci da rashawa. Ni kuma na yi niyya in yaƙi rashawa da cin hanci ta hanyoyin wanda suka dace. Na ɓace ma mutane in suka yi haka ba za a bar su ba. Kuma wannan maganan na yi ta kowaji yanzu na fara naɗa mutane na kuma na sa musu ido. Su da kansu kowa ya san da in aka ci gaba da irin abin da aka sa bai, wallahi ba za mu zama tare ba. Yanzu wata na bakwai ba idan sa naɗa mutanen da ni ne na ɗaura musu nauyi kuma na ba su amana. Amma dan da komai ya ƙare ina so jama'a su sa mini ido. Iyakan abin da nake iya yi sane shi. Muna cikin zamanin demokrasiya, wato ba za ka iya ka ɗauki matakai kamar gwamnati ne na inda babu irin wannan doka. Za mu bi hanya abin da doka ta tanada kuma za mu kwace ma ƙasa haƙƙinta ga mutanen wanda suka ce amana.
Ɗaya daga cikin wuraren da aka fi magana cin hanci da rashawa tattalin albarkatun da Allah ya bayar wa Nijar, uranium, gishiri, man fetur da sauransu. Akwai wasu canje-canje da ka kawo ko kake shirin ka kawo cikin wannan masana'antu?
Uranium a da ne yake kawo kuɗi ga Nijar. Yanzu babu kuɗi a uranium tunda kamfanin gudan mun rufe shi. Gudan uranium da ke haƙowa yawan nashi ya rage ƙwarai kuma faranshi shi an riga ya an tsaida shi. Hanyar da ake bi hanya ce guda babu matsala cikinta. Petrol yanzu abinda muke ɗauka kan petrol ɗin namu haraji ne kaɗai. Ba mu sai da petrol kamfani ne da mu da 'yan Chinese muke ciki muna sai da baril kamar 16,000 kowane wata. Shi ma babu damar cin hanci wanda ake iya magana a kai. Inda akwai cin hanci cikin aikin jami'an gwamnati ne wanda suka kula da aikin ƙasa. In soji ne, in polisi ne, in gendarma ne, in mutanen lampo ne, in mutanen duwan ne, in mutanen likita ne, in mutanen ina inda akwai idara. A nan ne jami'ai suke aiki wanda bai dace ba, su ba da kungila da tsada, su ba da taba bisa hanya ba. Nan ne akwai manyan matsaloli.
Shugaban jamhuriyar Nijar kenan Muhammad Bazoum a tattaunawarsu da Aliyu Mustafan Sokoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, Amurka ta yi shaidar kakaba takunkumi kan wasu manyan jami'an sojin ƙasar Cambodia a makon jiya, wanda hakan ya janyo zazzafar caccaka daga Pompi da kuma tayar da jijiyoyin wuya game da abubuwan da China ke ginawa a wajejen sansanin sojojin ruwa da Kerim. A wata takardar bayani game da wannan shawarar da aka yanke, Amurka ta yi nuni da almundahana musamman game da wannan sansani na soji, wanda ya zama wani fagen rikicin siyasar yankuna tsakanin manyan ƙasashen, yayin da Amurka ke nuna damuwar cewa wurin na iya zama wani sansanin sojin China a mashigar ruwan Thailand. Ranar 10 ga watan nan na Nuwamba, ma'aikatar Baitul Malin Amurka da kuma ma'aikatar harkokin waje suka bayar da sanarwar kakaba takunkumi kan Janar Chu Pirun, Director General na sashin kula da kayan aiki a ma'aikatar tsaro, da kuma Admiral Tivin, babban kwamandan sojin ruwan Cambodia kuma dan uwan ministan tsaro Tibang. Ƙasashen kungiyar G7 sun yi tirda abinda suka kira kirkiro matsalar bakin haure da ƙasar Belarus ta yi a kan iyakokinta jiya Alhamis, yayin da ƙasar Poland mai makwabtaka da ita ta bayyana cewa an sake ƙoƙarin haurawa ta kan iyakarta. muna kira ga gwamnatin Belarus da ta daina wannan takala da kuma amfani da jama'a saboda kauce ma ci gaba da samun mace-mace da kuma walhalu. A cewar ministocin harkokin wajen kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Burtaniya da kuma Amurka a wata takardar bayani suka kuma kara da cewa ya kamata a baiwa kungiyoyin kasa da kasa damar kai kayan jin kai. Kasashen Turai na zargin shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko da tura dubban bakin haure akasari daga gabas ta tsakiya don su ketare kan iyaka ba bisa ka'ida ba a matsayin ramuwar gayya saboda takunkumin da kungiyar tarayyar Turai ta kakaba ma Belarus sanadiyar murkushe masu zanga-zangar kare tsarin demokradiyya da ta yi. Belarus dai ta karyata cewa ita ce ta kirkiro matsalar cincirindon bakin haure a kan iyakar.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba. Daga batun cin hanci da rashawa sai na biyan bashi, inda tarayyar gwamnonin Najeriya 36 ke zargin ma'aikatar shari'a da yi wa dokar ƙasa karan tsaye a game da kuɗaɗen da kundin tsarin mulki ya ba su. Amma bangare ɗaya kuwa gwamnatin tarayyar na zargin gwamnonin da haɗa baki da wasu kamfanoni don yi wa al'ummar ƙasar zamba cikin aminci. Ministan shari'ar ƙasar Abubakar Malami ya shaida wa muryar Amurka lokacin wata ziyarar aiki da ya kawo nan Amurka, inda na tambaye shi cewar gwamnonin na zargin shi da riga malam masallaci tunda sun shigar da kara a gaban babbar kotun ƙasa. Amma sai ya ce,
akwai shara ga wannan tunani dokta. Gaskiya al'amari dai ita wannan jayayya da ake yi wadda ta danganci biyan kuɗaɗen waɗanda ake kira consultant, wato mu'amala ce da ta samu asali a shekara ta 2013. To a wannan lokaci akwai kai kawo na cewa ainihin kuɗaɗen da aka samu na yatiya da suka shahara da Paris Club, duk gwamnoni tare da haɗin kan ƙungiyar ƙananan hukumomi ta tarayyar Najeriya sun ɗauki wasu gungun mutane aiki na neman yatiyar bashin da kuma neman abin da aka samu daga bayan sun yatiya, da zama ainihin sun ɓato musu nasu haƙƙi. Wanda a sanadiyar haka daga ƙarshe da aka zo aka samu yatiyar bashin suka nemi a biya su kuɗaɗen aiki bisa la'akari da yarjejeniyar da suka cimma tsakaninsu yayayyar nan haka suke a kotun koli ta tarayyar Najeriya. Kotun kolin tarayyar Najeriya ta tabbatar da haƙƙinsu waɗannan consultant ɗin na cewa ƙungiyar gwamnoni da ƙungiyar ainihin ƙananan hukumomi ta biya su abin da aka tabbatar a matsayin haƙƙi ne.
Ai, lokacin da Muhammadu Buhari ya shigo a shekara ta 2017 ya aminta da cewar a biya kuɗi da suka kai dala Amurka 350 wanda kuma su ne baki ɗaya kuɗin na ƙarshe. Suna ganin cewar yanzu me yasa kuma aka zo aka sake fitowa da cewar akwai wasu, suna ganin kamar an baka abun gora ne, shi yasa kake ƙoƙarin ganin cewar an karɓo waɗannan kuɗaɗe?
A'a, ba haka ba ne. A lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da approval na cewa a biya kuɗin nan ya wuce kima, ya wuce hankali, amma a biya a tattauna da consultant ɗin nan a gani shin ana iya samun wani sauki ko yaya dangane da abin da ya danganci wannan.
Magana da suke yi shine na cewar ai an yi kurakurai a cikin wannan kuɗi, sai ana ganin kamar kai a matsayinka na ministan shari'a kana da wani abu da kamfanonin nan za su baka, shi yasa kai tsayin daka akan a basu kuɗaɗen su kenan.
To amma dukka idan an ce idan magana ta je kotu, musamman ta kai kotun koli, wace da haƙƙin tabbatar da kuri ko gaskiyar ta ko kuma tabbatar da ita? Ina ganin kotun koli ke da haƙƙin wannan. Ba wai shi gwamnoni waɗanda ainihin ita wannan jayayyar mu'amala originally su sun ka ɗauki consultant ɗin nan, su sun ka kulla alƙawlan su ba kan kare su. Musamman a da yanayi da cewa gwamnatin tarayya ita kanta ta zarge da haɗin baki da consultant ɗin nan, wanda shi ya zama tsanad na ƙoƙarin ainihin tura mu'amala na a gaban EFCC. Har akwai haƙƙin zargi waɗanda za a zarga ainihin ƙungiyar gwamnoni da ƙungiyar ƙananan hukumomi waɗanda sun ka ainihin ɗauki waɗannan consultant a karo na farko. kun ka kuma amince da hukunci na cewa haƙƙinka batacce ne, ba wai a zargi gwamnati tarayya ba bale Attorney General.
Ministan Shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku kama mu kai tsaye ko kuma bibiyar shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan yadda ake kula da lafiyar farce da kuma cutukan da suka danganci farce. Amma kafin mu shiga cikin shirin, bari mu ji daga bakin mutane kan yadda suke kula da farcen su.
Amina Tubono, ina kula da farce na ne da yanke su da kuma a dan filing din su hakan nan dai.
Bayan sati nawa nawa kike yanka farce?
Yawanci dai ina da yanke farce na kowace juma'a saboda suna tsirowa da wuri.
Kin taba jin labari a wajen likita ko wani wuri cewa akwai ma cutuka ko kuma datti da farce yake tarawa?
Eh, na taba ji. An kika yi la'akari ma an kika bar farcen ki hakan nan zaki ga datti sun shiga ciki. Kuma zaki mutane yawanci sai zo su dauka abinci su fara ci ba tare da an wanke hannun nan ba.
Yusuf ya daura. Gaskiya ina kula da farce na ta hanyoyi daya zuwa biyu. Na farko ina kula da farce na yadda idan ya fito ya yi toho, ma'ana ya fita yadda ya kai matsayin da ya kamata in yanke shi, to nakan zauna in yanke shi. Sama da shekara 10 lokacin da akai ta wayar da mana kai cewar akwai annoba irin su kamar kanjamau da dai sauran wasu irin wannan cututtukan da akan iya daukar su ta hanyar yankan farce. To wannan yasa ni naje na siyo shi almakashi na yankan farce, dan nazo na ajiye shi a cikin jakata wanda ni nake yankewa kaina farce a kowane sati. To ranar juma'a da na tashi da safe kafin na yi wanka sai na yanke farautana, idan na yanke su sai na goge su. Akwai wani almakashi da nake amfani da shi kamar yadda masu yankan farcen suke yi, kin san sukan zo da wasu almakasa haka da dan da, to akwai wanda nake amfani da shi, shi kankare shi nake. To wannan idan na kankare shi kuma na yanke, da na shiga na fito daga wanka na shafa mai, ba na shafa mishi mai irin yadda su masu yin suke yi, amma ni man da nake amfani da shi na jiki da na dan shafa, to sai kiga farin da ke jikin shi farcen da na kankare ya koma. Shi sanya mutane da yawa suna mamaki wai ina nake zo ana yanke min farce saboda yanayin yadda nake kula da farautana.
To shin ka taba ji ko likita ko a wani wuri an yi maganar cewa akwai ma cutukan da suke buya a karkashin farce?
A gaskiya ban ji ba.
Sunana Basira Sanbala. Gaskiya ina kula da farce na kamar yadda nake kula da gashin kaina, saboda da ta fito ko dan yaya ne, idan ta fito hakan na hankali na baya kwanciya, hasina cire ta a hannuna sannan nake samun nutsuwa. Kamar irin misali in ce miki kaya ne sun yi da datti a jikina, idan ban cire ba bazan ji dadi ba, kamar kaina ne yayi min datti, idan ban wanke ba bazan ji dadi ba, to haka ita ma akai fata na dauke ta. Eh, naji akwai datti dake da bakin dake take taruwa a cikin akai fa, an ce ba a so a ci, a musulunci kuma akan ce inwa shedan ce ma atakanta akai fa idan ka tara.
Sunana Maryam Sani. Ina kula da farce na sosai, inda ya kamata ni a wuce da san farce ne, amma dai ina dan barin shi time to time, amma dai gaskiya ina goge shi kowace rana da cotton bud. Nakan shiga in goge da safe da rana ma haka, da yamma ma haka, nakan goge shi sosai, bana barin datti ya shiga, amma akai fa ɗaya ne nake bari.
To madalla, tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin director na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Shifa dake yankin karamar hukumar Karu a Abuja. Kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa da ta Isa Adamu Mavo. Barka da wannan lokaci.
Barka mu da haka.
To likita, ta yaya ma ya kamata mutum ya kula da farcensa?
Lallai hakikanin gaskiya farce abu ne wanda ya kamata a ce mu dinga kula da shi a koda yaushe, kuma akwai hanyoyi da dama da ya kamata a ce mu dinga kula da farcen mu, misali saboda kar a dinga samun matsala yau da gobe. Abin da ya sa kawai shine bincike ya nuna cewa wanda yake da farce misali sannan a ce baya kula da shi sosai, to yana iya kuma samun matsala daga nan, imma abin da ya shafi jin ciwo a jikinsa ko wani nau'i wani abu haka, ko dai samun akatsi ga abin da ya shafi kaman tare da ti da wani abu haka da zai kai ga ya samu matsala ko dai rashin lafiya zuwa gaba.
Na'am, to likita, kamar bayan kwana ko kuma sati nawa ya kamata ma mutum ya rika yanke farcen sa?
To dama abin da ya shafi farce akan ba da shawara, dama abin da ya shafi kula da wannan ya zamto cewa imma an dan gajarta su, misali ta inda ba za su ba da matsala ba ko kuma akai ga yankewa gaba daya. Na san masu sauraron za su yi farin cikin sanin cewa hakan na kula yakan kai ga mutum ya san cewa ba ma farce kawai ba, hatta su ma na kai misali, kamar misali ga mazaje akan ba da shawaran misali idan sun kai yanayin da ba za a iya kula da su wurin tsaftacewa ba, to ya kamata a ce ana gajartawa. To haka nan hakikanin gaskiya akan farce ya zamto cewa ko ana iya gajarta farce misali ta inda ba zai tsawo ya ba da matsala ba, ko kuma ya zamto cewa an yanke gaba daya ta inda dai zai zama ba zai tare da ci ko wani abin da zai, ko wani abin da mai kama da haka da zai ba da matsala zuwa gaba ga shi wannan wanda yake dauke da wannan farce mai tsayi ko wani abu ba.
To kamar wasu irin cututtuka ne suka danganci farce ko kuma mutum zai iya cin karo da su sakamakon rashin gyara ko kuma kula da farcen sa?
Akwai cututtuka da dama da mutum yakan iya kamuwa sakamakon ya bar farce kuma hala ba kulawa, saboda datti yakan taru a karkashin farcen sa, sannan daga baya zai iya cin abinci da wannan farce, musamman in aka samu karancin wanke hannu ko wani abu. So lalle akwai cututtuka da dama da mai sarau ya kamata ya san cewa lalle bisa ga dukkan alamu ana iya samu wannan matsala idan ya zamto cewa an samu rashin kula da farce. Misali cututtuka dai suna da dama dauka, misali kaman dauki misali kaman abin da ya shafi gurbatan abinci, misali kaman abin da ke kiransa food poisoning. So yakan zamto cewa wasu kwayan halittu musamman nau'i na kwayan halitta, kwayan cuta na bacteria misali da sauransu, sukan zamto sun samu asali saboda zama da suka yi a gabashin farce, sannan daga baya mutum aka samu karancin wanke hannu ko kula da farce din misali, sai ya zamto cewa ya haddasa cututtuka da dama. Haka misali daga ciki kamar da na faɗi akwai abin da ya shafi gurbatan abinci na food poisoning da muka yi magana, sai kuma ana iya samun cututtuka da dama kaman abin da ya shafi onychomycosis da sauransu, dai haka akwai pharyngitis da sauransu. Duka dai nau'uka ne na cututtuka da yakan zamto akan samu imma ka zamto ya zamto cewa an samu matsala wurin ita farce ta zauta ta samu ko daga ciki an samu kumburi ko zafi ko kuma wani dan ciwo daga ciki saboda dai matsalan da aka samu. To amma zan so masu sauraro su san cewa da dama irin wannan matsaloli suna da alaka da rashin tsaftace farce. Misali sai ya zamto cewa abin da yafi dama yafi yawa da a cikin al'umma musamman kasashe masu tasowa shine abin da yafi yawa na gurbatan abinci, imma daga waje da hannunsa ko bayan ya riga ya ci, misali ya kai ba ciki, misali sai ya zamto ciki ya kumbura ko ya samu gudawa da ko atini ko sa'uwa daga baya. Duka wannan dai hukumar hukunce cibiya ta kula da cututtuka ta Africa, wato Africa Center for Disease Control and Prevention, sun jawo hankali game da wannan sosai. Idan aka yi magana tsaftar jiki, to ya kamata kuma a hada abin da ya shafi tsaftar misali kaman personal hygiene, kula da jiki, wanka da wanki misali, ko abin da ya shafi kula da baki wurin goge hakora da kuma farce da sauransu misali.
Wani jadan jan hankali zaka yi wa irin masu kula da yara ko kuma iyaye akan barin farce yayi tsawo a hannu?
Lalle idan farce yayi tsawo a hannu misali iyayen mata da suke kula da yara da sauransu, na yi magana farko zan ta mu da ke cewa akan samu ko abin da ya shafi jin ciwo ko rauni ko wani abu. Lalle wanda ya bar farcen sa ya zama ya tsayi sosai yana iya samun imma ya kare ya samu matsala, ko kuma shi din abin da ya shafi rike wani abu ya zamto cewa ya kaman jariri da kike magana, lalle fatar sa bata da kwari, kuma ana iya samun matsala abin da ya shafi kaman daga fata ko daga rike yaron ya zamto cewa yau da gobe saboda an bar farashi masu tsawo sai ga an ji masa ciwo ko an karci jikin sa an ji masa ciwo saboda wani abu. Sai kuma har yanzu zan son jawo hankalin mata, iyaye mata misali masu kula da yara, har yanzu akan wannan gaba, saboda yakan zamto cewa su canza kaman canjin abin da ya shafi pampers da sauransu da ake yawa yara a shirye jikin su da kayaki da sauransu, ko su tufafi da masirewa, yakan iya ya an kai mataki da za a iya daukan datti daga waje kaman daga farce misali, saboda duk abin da ya shafi farce na datti daga sai baka iya ganin sa daga waje. To amma yau da gobe imma mu'amala ko zufa ko wani abu yakan kai daga baya dattin yakan iya fita, to kin ga ana iya shirye yaro kuma daga baya a ce akwai datti a hannun ita uwa mai kula da wannan yaro. Shawara ta ga wannan iyaye mata shine lalle su tabbatar da yanke farce zamanto wajibi wajibi a gurin su, ko kuma da muke maganan kar a bari yayi tsayi, misali a dan rage dan gajar taya da ba zai dauki datti daga ciki ba, ya zama to wajibi a wurin su. Sai kuma abin da shafi wanke hannaye, su zama to cewa imaka musu kusanci yaran su sun wanke hannaye, ko kuma bayan sun gama cirya su gaba daya, ya zama to cewa sun wanke hannayen su kafin su cigaba da su al'amura.
Akwai wasu wanda suke da ko dabi'a ko suke son su ga farce ya dayi tsawo a yatsan su, shin mutum zai iya barin farcen sa da tsawo amma kuma ya riga misali wanke dattin da yake shiga cikin wannan ba matsala bane?
So lallai matsalan datti idan ana wanke farce bai da matsala anan wannan bangaren. To sai kuma mu duba wasu bangarori da dama, kamar abin da ya shafi yau da gobe rike kai wasu abubuwa da zai yi, imma rike kofa, akwai wanda zai bar farce misali zan bada yazo zai rike kofa kawai shikenan sai farcen sai ya zama ya kare a wannan lokacin. To kin ga yana iya jin ciwo da karan kansa da dan wannan bangare da ya kare din ko wani abu. To amma lallai bisa ga duka alamu idan mutun ya zamto zai iya samun lokaci ya bada lokacin sa na kula da farce, lallai barin sa yayi tsawo din yana iya ganin cewa bai da matsala ta wannan abin da ya shafi barin datti a ciki. To amma abin da yafi shine kawai kamar yadda ita cibiyar kula da cututtuka ta magana ta Afrika gaba daya, cewa yankewan ko kuma ragewa din shi yafi daidai, saboda kula da irin ko rauni ko kaiwan farce ko wani abu da yake sai, saboda dan adam ma yana da wani abu daga baya, ba ma yake ya samu lokaci yana kula da farcen daga baya kuma yazo a ce bai samu wannan lokacin, ko kuma ya zama to ya kasa samu lokacin da zai zauna yayin wannan, sai ya zama to ya tara datti a ciki, wanda kuma dattin nan zai iya bada matsala daga baya wurin samun imacin abinci ko rike wani abin da bai da tsafta, kaga daga baya an samu da rashin tsafta ko rashin lafiya ko cututtuka da dama da akan samu saboda irin wannan samun datti daga karkashin farce da sauransu.
To madalla duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, sai a tare mu a mako na gaba inda za a je mu da ci gaban shirin. A madadin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar da kuma likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Isa Adamu Mavu, nake cewa mu kasance lafiya.
Da haka muka zo ga faifan wasiku ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar sakon email. Sakonmu na farko a yau wanda ke cewa, assalamu alaikum VOA Hausa, muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen ɗan bindiga da ke addabar garuruwan sabon birni Gwaranyo Gada Ilela da ke jihar Sokoto. Da fatar Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukansu ya kuma ba mahukunta damar ɗaukan matakai da suka dace. Sako daga Kabiru Janya Kwari a jihar Sokoton Najeriya. Wasika ta gaba kuwa ta haɗin gwiwa ce daga Faruku Mahe Karoga da Kinunu Sani Yunusari, suka ce salam VOA Hausa, dan Allah ku mika muna sakon ta'aziyyarmu zuwa ga 'yan uwan mutanen nan fiye da 60 da 'yan bindiga suka kashe a gabashin jihar Sokoto. Da fatar Allah ya ji kansu, Allah ya kawo muna ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasarmu baki ɗaya. Allahumma amin. Baki ɗaya mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Bayanai na nuna cewa sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai yi wani mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin Biden game da Afirka a yau dinnan Alhamis a Najeriya, inda nan ne wuri na biyu a ziyarar ƙasashe uku da yake yi a nahiyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai tattauna da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema da shugaba Muhammadu Buhari da kuma mataimakin shugaba Yomi Osibanjo bayan isarsa Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Shugabannin kasashen Amurka, Canada da Mexico na taro yau Alhamis, wanda shine karan farkon taron kasashen uku cikin shekaru biyar don su tattauna kan sauyin yanayi, kaurar jama'a, tattalin arziki da kuma sabbin kalubale kamar na annobar COVID-19. Firaministan Canada Justin Trudeau da shugaban Mexico Andrew Manuel Lopez Obrador za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House yau Alhamis, kafin dukkaninsu su dunguma don gudanar da taron farko na shugabannin kasashen arewacin Amurka tun bayan shekara ta 2016.
Masu sauraro, iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah ya kai mu cikin shirinmu na anjima karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.